sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 20 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Wato daidai da 8 ga watan Ramadana na shekarar 1442 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To Baban da gelin cinin committee masu shari'a wani ɗakin kotu a jihar Minnesota sun yi wata sabuwar magana akan yadda George Floyd bakar fatar nan ya mutu a bara kafin suka fara shari'a akan batun. Babban likitan gwaji a gundumar Columbia ya tabbatar da cewa dan sandan nan na majalisar dokoki a Capitol Hill, Brian Sicknick, ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba. A jiya Litinin kuma ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta sanar da wasu alƙaluman tarihi, inda mutum 273 da 810 suka kamu da COVID-19 tsakanin sa'o'i 24, yayin da jami'ai a New Delhi, babban birnin ƙasar, suka sanar da dokar kulle na mako guda.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa al'umma garma hukumar cikin ta jihar Kaduna sun koka kan yawan har-haren 'yan bindiga da satar mutane.
Ya hauli ya yi rayuwa mu da muke Kaduna ta yamma. A yanzu haka jiya din nan sai da muka dinga dawo ki guda bakwai. Kuma yanzu haka akwai mutanen mu a daji akalla ba su kasa 70 da wani abu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya, wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Litinin, kwamitin masu shari'a a wani ɗakin kotu a jihar Minnesota sun ji wata sabuwar magana akan yadda George Floyd bakar fatar nan ya mutu a bara kafin suka fara shari'ar kisa da ake zargin tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da kashe Floyd, da ke zama wata babbar shari'a a ƙasar a cikin shekarun nan. Mai shigar da ƙara Steve Schleicher ya takaita shigar da ƙara akan Chauvin, mai shekaru 45, farin fatar ɗan sanda da ya sa ƙwaurinsa ya taushe wuyan Floyd bayan ya sanya masa ankwa, cewa Floyd ya ja numfashi da ƙyar so 27 kamar yadda hoton bidiyon kama shi nuna, baya iya numfashi sosai. Schleicher ya ce Chauvin ya sa nauyinsa ya taushe wuyansa tsawon mintuna 9 da dakika 29, alhali kuwa Floyd ba barazana ba ne a lokacin, kuma abin da yake bukata a lokacin shi ne tausayawa, amma kuma bai samu hakan ba. Amma a jawabinsa na sa'o'i 2:30 gaban kwamitin masu shari'a mai membobi 12 da ya hada da jinsuna daban-daban, lauya mai kare Chauvin ya musanta cewa dan sandan bai aikata laifi ba, sai dai yayi aikinsa ne kamar yadda aka horar da shi. Babban likitan gwaji a gundumar Columbia ya tabbatar da cewa dan sandan majalisar dokoki Brian Sicknick ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba, bayan ya sha gwagwarmaya da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump a haraban gidan majalisar dokokin na Capitol. Babban likitan gwajin ya faɗa a jiya Litinin cewa jami'in ɗan sandan mai shekaru 42 ya mutu ne ba tare da wani sababi ba, bayan ya kamu da mutuwar jiki. Ya mutu ne wuni guda bayan rikicin na ranar 6 ga watan Janairu. Sakamakon binciken da yana nufin zai yi matukar wahala ga masu shigar da ƙara na tarayya su yi zargin an kashe Sicknick ne. Akwai mutum biyu da suka hada da George Tanius da Julian Carter da ake zargin su da cin zarafin 'yan sanda uku, ciki har da Sicknick, inda suka fesa musu wani sanadari mai zafin gaske a ranar 6 ga watan Janairu. Jaridar Washington Post ita ce ta fara wallafa sakamakon binciken da babban likitan ya yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta sanar da wasu alƙaluma na tarihi, inda mutum 273,810 suka kamu da COVID-19 tsakanin sa'o'i 24, yayin da jami'ai a New Delhi, babban birnin ƙasar, suka sanar da dokar kulle na mako guda. Adadin mutane da suka kamu da cutar jiya Litinin shine mafi yawa da kasar ta gani a cikin wuni guda tun bayan barkewar annoban. Kimanin mutum guda cikin uku da aka gudanar da gwajin COVID-19 a kansu a New Delhi sun kamu da cutar, a cewar babban ministan birnin a ranar Lahadi. Babban abin damuwa shine a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe, kamuwa da cutar ya haura kashi 30 daga 24 cikin 100, inji Arvind Kejriwal, babban ministan New Delhi, yana faɗa a wani taron manema labarai. Ya ce yawan kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin gaggawa, haka zalika gadajen asibiti na cika makil da jama'a cikin hanzari.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da ake ganin har-haren 'yan bindiga sun yi sauƙi a watan Ramadan, al'ummar garuruwan Kuriga da Udawa da kewaye da ke ƙaramar hukumar Cikun ta jihar Kaduna sun ce su har-haren ma ta'azzara suka yi a wannan wata na azumi. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Daga cikin al'ummar yankunan na ƙaramar hukumar Cikun a jihar Kaduna, Malam Yusuf Ibrahim Udawa ya ce 'yan bindiga sun halaka mutane da dama kuma suka sace sama da mutane 70 ɗin da suka shige da su daji don jiran kuɗin fansa.
Muna cikin hauli yayin rayuwa mu da muke Kaduna ta yamma. A yanzu haka jiya din nan sai da muka binne gawoki guda 7, kuma yanzu haka akwai mutanen mu a daji akalla ba su kasa 70 da wani abu. Asiban jiya akwai mata biyu yanzu suna nan asibiti wanda aka rufe su, kuma an kwashe yara 'yan ƙanana da 'yan shekara 4 da 'yan shekara 6 da wata 'yan shekara 10 da mace mai ciki. Garin Gonan Lema ne aka yi wannan abu, a Gonan Lema tsakanin Kuriga da Udawa.
Kuna nufin duk da azumin nan ne aka yi wannan abubuwan?
Wannan magana ina gaya maka asiban jiya karfe 4.
Ya maganar jami'an tsaro,
abin da ke faruwa da shi shine jami'an tsaron da aka bamu ba za mu kwashi alhakinsu ba. Wayannan mutanen jajirtattu ne. Yanzu ko ji a kwanan kwaro an kashe wasu, sun je su kwasa 'yan kakai barayin da suka hana su ɗauka. Sai kuna tsare nan sai ku ci su kuma can, suna tsare nan sai ku ji nan. To abin da ke muke fama da shi kenan.
Duk da jingina hauhawar har-haren 'yan bindiga da wasu ke yi a kan dagewar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a kan cewa ba sulhu da 'yan bindiga baki ɗaya, gwamna Nasiru Ahmad ɗan Rufa'in jihar Kaduna ya ce nan a kan matsayin shi, domin ita ce nan mafita kawai a kan magance matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa.
Mu ba za mu ba da kuɗin fansa ba, mun faɗa, mun nanata, mun sake faɗa, ba za mu taɓa ɗaukan kuɗin gwamnati mu ba 'yan ta'adda wai kuɗin fansa ba. Yadda kawai za a yi maganin wannan ta'addancin shi ne su ga cewa in suka kama ɗin ba samu kuɗi ba, domin don kuɗi suke, ba don Allah ba, ba don Annabi suke, ba don wani abu ba. Duk wani maganan wai an yi musu laifi, ba a yi musu kaza, ba a yi musu waye, wani ɗan Najeriya ne ba a yi zai ce duk abin da yake so an yi mishi. In ba a maka abinda kake so sai ka tsaye da rigarka ka sai yake 47. Ko ɗana aka kama na gaya ma 'ya'yana, ko su aka kama ba zan biya 'yan ta'adda kuɗi ba, shi yasa ka tabbatar ba a kama ka ba.
Sai dai Malam Yusuf Ibrahim Udawa ya ce duk da yake baya goyon bayan sulhu da 'yan bindigan kamar inda gwamnan ya dage a kan shi, amma dai su al'ummar da abin ya shafa suna buƙatar goyon baya daga gwamnatin ta hanyar ƙarfafa su don su faɗa dajin su fuskanci waɗannan 'yan bindigan da ke ta faman kashe mutane.
Ni yanzu an kashe wana, an kashe ɗana, an kashe matana, ina da saniya 140 da ya ɗauka. Ni da nake maganar nan da kai, yaushe zan ji daɗi ciyaman local government ko gwamna na ya ce wa yaya him wanda ya mu wannan abin? A bar mu samu hanya irin nasu. Yanzu mu da sulke suna ganin mu suna gudu. Mu roƙon da muke yi a yanzu a yi tracing ɗinmu ne, a taimake mu yanda aka yi na lokacin yakin Biafra, aka dauki wanda bai san ABCD ba, a nemi shu'ashu, a nemi sarakai su rubuta sunan mu, a bamu aidikan, a bamu bindiga, a gaza
Jihar Kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yamman da ke fama da hararen 'yan bindiga da sace mutane domin karɓan kuɗin fansa. Sai dai a 'yan kwanakin baya matsalar ta ɗallafa kamar abin ya yi sauƙi, kafin bayyanar rahoton ɓullar maharan dajin a wasu sassan jihar Kaduna a 'yan kwanakin nan da muke ciki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kafin taron kolin shugabanni a fadar White House a wannan mako akan sauyin yanayi, Amurka ta kara jaddada yaki da batun sauyin yanayi a matsayin abu mafi muhimmanci a cikin manufofinta na kasashen waje, yayin da take sa ran komawa ga amfani da makamashin rana da iska. A jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana shirin bada karin haske akan shugabancin da Amurka za ta bayar akan batun sauyin yanayi a cikin jawabinsa a wata kungiya mai zaman kanta ta Chesapeake Bay Foundation a yankin Annapolis a jihar Maryland. Ya ce ya kamata kowace ƙasa a duniyar nan ta yi abubuwa guda biyu: ta rage yawan gurɓata iska, kada ta shirya wa tasirin sauyin yanayi da ba iya kauce masa. Sashin kirkira da masana'antu na Amurka za su taka rawan gani a waɗannan fannoni, in ji sakataren a cikin wani bayani da ya shirya. Blinken ya ce zai aiki da wani sako mai ƙarfi a taron ministocin manyan ƙasashen duniya na Arctic Council da kuma taron manyan ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G7, waɗanda mambobinsu ne ke haddasa kashi 25 cikin 100 na gurɓatar iska a duniya. A ƙarshe, Amurka ta sake bayyana damuwarta ga ayyukan sojin Rasha na ƙoƙarin mamaye iyakarta da Ukraine. Tana mai zargin Rasha da jibge sojojinta masu ɗimbin yawa a yankin fiye da yadda ta mamaye kana ta ƙwace yankin Crimea shekaru 7 da suka gabata. Lallai jibge sojojin ya yi yawa fiye da wancan lokacin, in ji sakataren jarida na ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin, yana mai kwatanta jibge sojojin Rasha da babban abin damuwa. Amurka da kawayenta na yammacin duniya suna ci gaba da kiran Rasha da ta daina takala da janyo tashin hankali. Sun kuma bayyana damuwa ga shirin Rasha na takaitawa kasashe shiga tekun Bahar Maliya da kuma ruwan Kerch da ke raba yankin Crimea da kasashen yammacin duniya. Kremlin tana nuni da atisayin soji da take yi. A wani martani, Amurka ta kira matakin na Moscow da misalin zaluncin Kremlin na baya-bayan nan, kana ta ce za ta ci gaba da gudanar da ayyukan jiragen ruwan yakinta a Bahar Maliya a duk lokaci da take so.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ina shugaban karfar hukuma, wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kokom, muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu taimaka musu, kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta. Har yanzu ina kalubalanta Abdullahi Shinkafi ya faɗi abinda gwamnan mutawalla na yanzu yake karɓa a security board a matsayin shi na gwamna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadomu da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. To, a ci gaba da kawo muku muhawara ta musamman daga jihar Zamfara, ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da rashin tsaro. Yau za mu duba zargin da ake na cewa akwai hannun sarakunan gargajiyan wannan jiha a cikin wannan al'amari ɗin. Sannan kuma me yasa ake ƙara samun yawan waɗannan sace-sacen yara na makaranta a jihohi irin ita Zamfara ɗin da Katsina da jihar Niger? Waɗannan na daga cikin abubuwan da za ku ji an taɓo a wannan muhawara, wacce Sani Malumfashi ya shirya mana tsakanin Aliyu Abubakar MK da kuma Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi, dukkan su jigogin 'yan siyasa a jihar Zamfara. To, malamai, bismillah.
Yanzu bari mu je ga tambaya ta gaba. Ina jin kai ne ma za ka ansa min, Malam Sani. Shin me ke janyo ƙaruwar satar ɗaliban makaranta a jihohin Zamfara, Katsina da kuma Neja?
To, abinda ke janyo shi, kamar yadda na ce maka, sakaci, akwai sakaci na gwamnati wanda ya mai za mu ba da sakacin nan ga gwamnatin tarayya. Domin gwamnatin tarayya shi kundin tsarin mulki na Najeriya. Shugaban kasa yan ba da ma matsayin shi na shugaba hafsoshi na Najeriya shine commander in chief armed forces. Ki yake ba da dama akai sojoji akai ƴan sanda akai waye a wuri kaza. Gwamna hannun shi kamar wanda aka ce an tsince ne duk abin da shahara ta tsaro wanda za a kai jami'an tsaro to gwamna bai da haƙƙi gare shi. Zaka ji lokacin da aka yi garkuwa da ƴan matan Kagara gwamnan ya fito ya yi bayani ƙarara cewa gwamnatin tarayya ta ba ta tare da shi shine ta yi abandonin nashi da Turanci ya ce ta ba ta tare da shi. Kaga wannan kuma yawancin makarantu a zagaye suke zaƙin ba. Sannan na biyu kamar yanzu matsalar da na gaya maka ta jange ne ai kaga su ɗan ta'adda sun ce a gaida musu da mai gadi a yi musu godiya da mai gadi. To kaga ana iya samun ɓata gari masu ɗora ba da bayanai wucin na sirri kan yanayin wuri ne sai su yi tsari su zo su yi wannan ta'addanci.
Yanzu na fahimce ka ashe kam laifin ya zama biyu kenan. Kaga makarantu na ƙarƙashin jiha. Tsaro na ƙarƙashin gwamnatin tarayya
gaskiya ne da iya zama biyu kam. Yauda inda yanzu kaga ita ta makarantar Jenjebi ba kamar yadda makarantar Kagara take ba zagaye take domin sai da sun ka haura gate sun ka buɗe karatu sai da suka buɗe su to abin ban haushi a banta ke tsakanin gate ɗin su. Inji da gidan makarantar gudu da mita idan dai ka ce mita 100 ba suka ce su sojoji an zo an zagaye su an abin an rinjaye su aka shiga aka ɗauko yaran nan an ka wuce da su ana tsare da sojoji wani mobile ɗaya a tantar ya halbi ka exchange to ko mata ko su biyu mutane suka tafi. Akwai bayanai da dama da mutane ke ta kawowa su ƙauyawa wanda abin sai kai kan kai ya canza maka tunani.
Ina zan alifa je ga shi honorable Aliyu. Honorable Aliyu Abubakar. A ganin ka me ke janyo ƙaruwar satar ɗalibai a makarantu a takaice ne ke son ka bani bayani.
To abu biyu ne na faɗa maka lokacin da ta'addancin na ya fara magana satar shanu aka fara. Yanzu shanun sun ƙare an sace. Aka dawo magana ɗauka abinci da sauransu al'umman mu da suke karkara yanzu an talauta su babu shanu babu tumaki ba awaki sai yan kalilan sai aka dawo magana kidnapping din nan ya sa an talauta mutane duk wani wanda ke da dan arziki da haske a gari an dauke shi ko an dauke iyalin shi ya sayar da gonarsa ko ya sayar da sharin da suka rage saboda haka mafi akasari mutanen nan da kake gani masu kidnapping din nan su ma suna da basira suna da wayan su to sai kai ga suna kidnapping din yanzu kudin da suke samu ya ragu kwarai saboda an talauta al'umma to sai suka hito da wannan basirar cewa to bari su koma domin ita gwamnati ita da kudi bari su koma daukar dalibai to saboda kaga wannan shi ne dalili na biyu kamar yadda Abdullahi Kafe ya faɗa wannan laifi ba laifi bane da zaka dauka ka cokan ka aza shi ga gwamnatin tarayya. Makaranta ta boko da primary school da secondary school akwai secondary school wanda mallakar gwamnatin jiha ce kuma su suka fi yawa kuma dukkanin su ɗaliban nan da aka dauka har yanzu a ɗaliban makarantun gwamnatin jiha ne aka dauka. Saboda kaga wannan haƙƙi ne na gwamnatocin jihohi su tsaya su fitar da tsari da za su kare makarantun nan da suke da ƙashin su ba aiki bane na gwamnatin tarayya.
Eh da ma na bayyana haka.
Yawwa su wannan kenan to kuma kaga idan shugaba ya zama da cewa ka ɗauki responsibility din da Allah ya zama ka yi abin da kake yi kuma ya zama da cewa duk lokacin da ake ɗaukar lokaci ana ɗaukar wani mataki to kuma ana ma al'umma bayani halin da ake ciki. Kamar misalin da ya bayar da ɗazun shi shinkafi na tsohon gwamna lokacin da ya ce ya aje sunan da ake kiran shi na chief security ai ba cewa ya aje mukamin shi na gwamna ba. To abin da yake nufi anan shine chief security officer ya dauka a yanda yake a rubuce a constitution haka ya kamata ya zama a aikace ya zama da cewa shine zai iya ba commissioner ɗan sanda umurni shine zai iya ba commander soja umurni wanda in ya ba shi umurni ya kasa to yana iya hukunta shi to tunda ko bai iya yin wannan to kaga ya zama na cewa suna ne ga baki ko a rubuce a constitution gwamna kai na chief security wanda harshen kafe ya bada misali da yana ansa security board to ina ganin wata kila bai fahimci
abinda shi security board din ya ake yi da shi ko yafa da to whatsoever har ya faɗi kudin da Abdulaziz ya da yake karba miliyan 350 security board looked me na gwamna to ina kalubalanta Abdullahi Shinkafi ya faɗi abinda gwamna mutawalla na yanzu yake karba a security board a matsayin shi na gwamna so jama'a za su yi alƙalan za su ji abinda Abdulaziz ya da yake karba sannan za su ji abinda mutawalla yake karba a matsayin shi in kuma bai da masaniya to hanyar da ya gano Abdulaziz ya da yana karɓar miliyan 350 ya bi ta ya gano abinda gwamna mutawalla yake karɓa yanzu sai jama'a su yi alƙalanci.
To bayana Arabu Sani Abdullahi kalma ɗaya biyu ka sani ko a'a sai mu bar wannan sannan mu je ga tambaya ta gaba.
Na san kuɗin da shi gwamna mutawalla yake karɓa.
Ban sani ba amma hanyar da yake na gano wancan zambi wasu zambi da ita ma yanda.
To in kuma ka gano muna sauraron ka ba mutane bayani. Don wannan kalmar na ji ka faɗe ta wurare da aka yi jirgin ka ya kai su uku.
Ai dai kanta na ce ma zambi ci ko inda kai kuma zai yi ma bayani. Ai ina
fara sauraro. Muna sauraro.
Yanzu magana shi ne cewa shin ina gaskiyar zargin nan da ake yi cewa 'yan siyasa da iyayen kasa wasu ma hada ko sarakuna na da hannu a cikin wannan harka na ta'addanci ga hanyoyi daban-daban. Ka yadda da shi bari mu faro da kai har wa yau ko da ka fara yin maganan bari mu tambaye Malam Aliyu. Ka yadda da wannan bayanin?
Na yadda da shi. Abin da ya sa na yadda da shi ni ina shugaban karɓar hukuma wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kokkon muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu wurin taimaka musu kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta har yanzu. So irin wannan hukuncin shi muke so gwamnatin yanzu ta yi wanda shi zai sa al'ummar jihar Zamfara su yi dada cewa lallai da gaske take yi wurin kawo ƙarshe na wannan ta'addanci ba a ce an yi bincike ba kuma an sa binciken kundin shi ba.
To ina zuwa ya yi haka. Malam Sani Abdullahi ka ji wannan tambaya ka ji bayanin da dama kai ka ma riga ka yi shimfiɗa na game da wannan zargin kwamitin ku wanda take ciki kun gaggano irin waɗannan abubuwan. Akwai wannan hujjar da za ka ɗan ƙara a kai ne? To akwai babban sarki Nehemiya wanda aka cire bisa ga alaƙa da yake da ita da waɗannan 'yan ta'addanci. Sannan akwai uban ƙasar Kano ma ta fita dutse wanda shi ma haka ɗauke shi saboda wannan alaƙa da ya kai da 'yan ta'addanci. Ta honorable Abdullahi Jare Abubakar ta dakatar da sarakuna uwayen ƙasa na kuriya a ƙaramin hukumar mulki da Shinkafa na kware a ƙaramin hukumar mulki da Shinkafa birnin Tsaba a ƙaramin hukumar mulki ta birnin Tsaba kuma yadda a ƙaramin hukumar mulki ta ƙasar da kuma sarakuna guda biyu uwayen ƙasa a kuma uku wani gari a cikin birni. An kuma kama wani magajin gari gurbi ima a cikin to yana karnar karɓar kudin wasa ne ne goma ya kai ma yan ta'adda kuma aka raba da shi.
To gaishe ku malamai. To da haka muka zo ƙarshen wannan kashi na wannan muhawara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba da duba abubuwan da ke jan irin wannan rashin tsaro din da kuma wahalar shawo kansa a nan jihar Zamfara din. Kuma me ya alaƙa tsakanin rashin tsaron ita Zamfara din da jihohin da take makwabtaka da su irin su Katsina, Sokoto, Niger da kuma Kaduna. Sannan kuma gaskiya ne zargin da wasu ke yi na cewa wai barayin Zamfara ne suka yi ta Kano da Kano suka je har jihar Niger. Suka sace ɗaliban kagaracin kwanakin baya. Duk wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba da Allah ya kai mu mako mai zuwa. Muna fatar za ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin su baƙin namu wato Alhaji Aliyu Abubakar MK da kuma Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi musamman Sani Malumbashi da ya shirya muhawara ɗin, kai daga Grace Alheri Abdul ta haɗa man shi ne ne Aliyu Masakon Sokoto a Washington DC. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto kafin mu je ga shirin mu na karshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe.
Ni ne Yafa a ƙasar Kamaru. Zan karanta suratul Juma'a. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul quddusil azizul hakim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلاقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملائكم ثم تودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين.
ما دلا yanzu kuma sai labarai a takeice.
A jiya Litinin, kwamitin masu shari'a a wajen ɗakin kotu a jihar Minnesota sun ji wata sabuwar magana akan yadda George Floyd bakar fatan nan ya mutu a bara kafin suka fara shari'ar kisa da ake zargin tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da kashe Floyd da ke zama wata babbar shari'a a ƙasar a cikin shekarun nan. Mai shigar da ƙara Steve Schlecha ya takaita shigar da ƙara akan Chauvin mai shekaru 45 farin fatar ɗan sanda da ya sa ƙwaurinsa ya taushe wuyan Floyd bayan ya sanya masa ankwa cewa Floyd ya ja numfashi da ƙyar so 27 kamar yadda hoton bidiyon kama shi nuna baya iya numfashi sosai. Babban likitan gwaji a gundumar Columbia ya tabbatar da cewa ɗan sandan majalisar dokoki Brian Sicknick ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba bayan ya sha gwagwarmaya da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump a haraban gidan majalisar dokokin na Capitol. Babban likitan gwajin ya faɗa a jiya Litinin cewa jami'in ɗan sandan mai shekaru 42 ya mutu ne ba tare da wani sababi ba bayan ya kamu da mutuwar jiki. Ya mutu ne wuni guda bayan rikicin na ranar 6 ga watan Janairu. Sakamakon binciken da yana nufin zai yi matukar wahala ga masu shigar da ƙara na tarayya su yi zargin an kashe Sicknick ne. A ƙarshe, a jiya Litinin ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta sanar da wasu alƙaluma na tarihi inda mutum 273,810 suka kamu da COVID-19 tsakanin sa'o'i 24 yayin da jami'ai a New Delhi babban birnin ƙasar suka sanar da dokar kulle na mako guda. Adadin mutane da suka kamu da cutar jiya Litinin shi ne mafi yawa da ƙasar ta gani a cikin wuni guda tun bayan ɓarkewar annoban. Kimanin mutum guda cikin uku da aka gudanar da gwajin COVID-19 a kansu a New Delhi sun kamu da cutar a cewar babban ministan birnin a ranar Lahadi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamari da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya kai ni gabatarwa, sai kuma Chibahiro Jude ne da ya bada umarni, kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.